الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاتر جوتان رمضان شكرا تدو ديا تدري ودو دا 40 ديا هجرية wanda ya dace da 12 watan Mayu shekara ta 2020 miladiya. Muna darasi na 20 a cikin tafsirin mun al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata mai alfarma, watan Ramadan, wanda muke yin sa a ainihin wato live. Darasi na 21, darasi na 22 a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke garin Kano. Akwai tambayoyi kamar haka ta hanyar Facebook da muka samu. Wannan yana cewa, da Allah akarmaka lafiya, muna maka addu'a Allah ƙara maka lafiya. Menene hukuncin mutanen da suke yaɗa labarin ƙarya na mutuwa, cewa wane ya mutu ko su wani sun mutu alhali kuma ba su mutun ba? Da Allah malam kai haka faɗakarwa, saboda abin ya fara yawa. Ya ce, na gode daga ɗalibinka Abdurrahman Jakada daga China. To Allah ya saka alkhairi. To na farko dai, ita ƙarya ko ta mutuwa ce ko ba ta mutuwa ba ce ba, haramun ne. Ƙarya ko ta mutuwa ko ba ta mutuwa ba, haramun ne. Allah bai yarda da ita ba, ba a santa. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wala yazalu rajulu yakzibu wa yata'ahadu alkadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya, ya saba da yin ƙaryar har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa maƙaryaci ne. Musamman irin wannan lokaci da labari yake da daɗi, yaɗa labari yake da daɗi, ko na gaskiya ko na ƙarya. Akwai wanda sukan ɗauki wato ba ni sunan shi wayar da take hannunsu su rinka amfani da ita wajen yaɗa labarai na ƙarya, wanda wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Gaskiya ne, kamar yadda wannan ɗan uwa shi yanzu a China yake, amma yana bibiya ta kafafen yaɗa labarai da waɗannan social networks, yana gani an yi ta sa hotunan mutane a ce sun mutu amma ba su mutu ba, musamman malamai na addini. Akwai malaman da tuntunan an kai su kabari an binne su, haka kawai mutum sai ya ɗauko hoton malami sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kan wane, wane ya mutu, kuma ƙarya yake, wane yana nan a raye. To me riba a cikin wannan? Galibin abin da yake faruwa, akwai makiya ne da su malaman, da makiya ga da'awar da malaman suke yi, don duk masoyinka ba zai so a bada labarin ka mutu ba. So duk inda ka ji labarin mutuwa, wani ya mutu, to makiyi ne yake yaɗawa. Kuma sai dai a ce Allah ya mayar da muku makircinku kanku. Burinsa a ji cewa malam wani ya mutu saboda alherin da malam wani yake yi, wato ya daina yaɗuwa, wanda wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Ba sai na buga misali na faɗi suna ba, da yawa akwai malaman da ake tasha sun mutu. Ni kaina ɗin an bugo min waya an ta tambaye ni kaza da sauransu. Ni ma wasu sun zo min ziyara dab da za a yi wannan lockdown ɗin, suna tafiya sai suka ga an sa a Facebook wani ya sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aka sa hoto na, aka ce ai malam Allah ya masa cikawa, ai mai addu'a. Suka bugo mun waya suka ce malam lafiya? Na ce kwarai kuwa lafiya kalau. Kai ne? Na ce ba yanzu muka rabu ba. Suka ce aka ce ka mutu. Na ce to insha Allah dai watakila kwanakin ne Allah zai kara su. Sharri idan ka bibiya sai ka ga makiyi ne kawai zai ɗauki hoton wani ya leka, wannan haramu ne, ba daidai ba ne. Kuma in ka maso wani ya mutu, kai ma za ka mutu. Ai taman na una suna an amuta, wa in amut fa tilka sabili lasu fiha bi awhaji. Wasu sun yi burin na mutu, Imamu Shafi'i yake faɗa, ya ce in na mutu ma, ai wannan hanyar ba ni kaɗai ne zan bi ta ba, kowa ma sai ya bi wannan hanyar mutuwa. su haramun ne ya da labarai na ƙarya wani ya mutu ba abinda zaka ci riba dan ka kashe wani a takarda ko ka kashe wani a ba da labari. Allah kiyaye shi ma wannan ta hanyar Facebook ne turo tambayar sa yace Allah ya wa iyalanka da na alaramma albarka amin. Da Allah mace tana iya yi wa namiji gyaran karatu a sallah kuma ana sallah da maza da mata sai liman ya bata to mace za ta yi masa gyara? To akwai maganganu kamar haka. Na farko dai ita mace wasu suna ganin cewa muryarta ba al'aura bace, muryarta ba al'aura bace ba, muryarta ba al'aura bace. To idan muryarta ba al'aura bace to kaga zai iya ba da wata ma'ana, zai iya ba da wata ma'ana kenan koda ta fi da muryarta don gyaran sallah tunda ba al'aura bane ba laifi bane. Wasu kuma suka ce muryarta al'aura ne, ba a so ma a ji muryarta, amma zancen cewa muryarta ba al'aura ba shi fi inganci. Amma a wannan bayanin muna da hadisi da annabi ya yi bayani idan liman ya yi rafkanwa ga abinda wato mata ya kamata su yi, at-tasbihu lirrijali wat-tasbihu lin-nisa. Idan liman ya yi rafkanwa maza suke mai tasbihi, mata kuma suna tafi ne haka bayan hannunsu suke bugawa. To kaga wannan hadisin yana nuna ba a so kenan a ji muryar mace, ko da mun ajiye mu ajiye maganar muryarta al'aura ne ko ba al'aura ba, mu ajiye wannan tunda idan liman ya rafkanwa za a yi masa magana. Annabi bai ba da damar mace ta daga muryarta ta yi magana ta yi tasbihi ba ma, sai dai ta tafa hannunta haka ta buga hannunta. To kaga ba buƙatar ta masa gyaran sallah. In mazan sun gyara masa fa nema, in ba su gyara masa ba shi kenan sai ya rukuyi, in ya tuno shi kenan, in bai tuno ba sai ya karanta inda ya tuna. An fahimci wannan ko? Kuma ita muryar mace gaskiya galiban yana ɗauke da fitina, muryar mace yana ɗauke da fitina. Wani da ya ji muryar mace sai ya fada cikin fitina da damuwa. To kaga kuma a sallah ake, bai kamata kuma a sabbaba wani abu na fitina a cikin sallah ba. So fatawa dai ni a iya abin da na sani Allahu alam bai halatta ba mace ta buɗe baki ta yi wa namiji gyaran karatun sallah, tunda an ce in ya rafkano ma hadisi sahihi ba za ta yi magana ba, za ta buga hannayenta ne. To kaga ba maganar ta ainihin wato buɗe muryarta ta yi magana a cikin sallah don gyaran sallah da liman. Wannan ta hanyar WhatsApp ne ya turo mana. Malam Allah madaukin sarki ya saka maka da alheri ya ƙara maka lafiya amin. Tambaya ta a can a nan ita ce ina son yin aure amma wallahi duk wato matan da na fara nema sai na ga wannan matan suna da matsala game da addininsu sai na rabu da su. Don Allah mallam ina so a bani shawara ya zan yi. To Allah maka albarka da ya sa kana neman mace mai addini. Haka annabi ya ce idan za ku yi aure ku auri mai addini, fasfar bi zati dini taribat yadak. Hadithan tunkaw al-mar'atu li arba'in, ana auran mace saboda abuwa guda hudu, limaliha wa lidiniha wa lihasabiha. Wasu na auranta dan dukiyarta, wasu na auranta dan addini, wasu kuma dan dangantakarta, wasu kuma matsayin ta shine dai dangantaka. To sai annabi ya ce ka zabi mai addini, fadhbar bi zati dini taribat yadak. Ka zabi mai addini, duk wanda zai aure ya duba mace mai addini, duk wanda ya auri mace dan kyanta. To wata rana za ka zo yau da gobe kyan nan ya tafi, kamar mota ce mai kyau ka siye ta mai kyau, kana wanke ta kana gyarawa kana hawa, kana wankewa kana gyarawa kana hawa, wata rana dole za ka ga kyan ta ya ragu, ko dai fentin ta ya dusashi, ko kuma yau da gobe ya sa ta gaji ko ta ci zuwa gareji. To haka dan adam ma yake, in dan kyalkyalin mace da kyanta ne ka aure ta, to wata rana yau da gobe wannan kyan haihuwar da take yi da daɗewanta a duniya da kwaramniyar rayuwa yau da gobe yana sauke wannan kyan. To me zai zaunar da kai da ita ƙauna saboda Allah? Wanda ya auri mace saboda Allah don yana ƙaunarta don Allah, to zai ci gaba da zama da ita. In kuma don dukiya ne, to dukiya za ta iya ƙarewa, ko kuma ma ya zama ma baka samu dukiyar ba, wani zai ba wani ya ce kai ni ba ko kobona ba zan baka ba, ko naira ɗaya ba zan baka ba. In za ka aure ta don Allah ka aure ta don Allah. Indan matsayi ne to sai ka zo ka samu kuma wata waje ta fice matsayi, to shi yasa ka aure mace dan addini sai ka ji dadin zama da ita dai kenan to shi wannan yace ya ta duddubawa duk wanda ya sani ga sana da matsala to ka lura da yanayi da kuma zamani dole fa idan mutum yana neman abu 100 sai ya samu 60 ko a makaranta jarabawa 100 ake so a ci amma 40 ma passing mark ne ai 40 45 is passing mark to dole lokacin da ka zo kana neman mace to kana so ka samu 100 bisa 100 to sai baka samu 100 ba ka samu 60 ko ka samu 70 ko 75 sai ka hakuri kai managing saboda kai ma fa baka cika 100 ba yanzu misali wata kila kana magana addini kai kanka wata kila wata inda za ta auna addinin naka sai ta ga ba abun yi bane kai ma da gyara a cikin addinin ka so wata kila tsananin ka yana da yawa wata kila dan dole sai kai hakuri akwai yarinya da zaka je ka auro ta a tana da ƴan matsaloli amma ka lura tana son ka sosai zaka iya gyara ta a gidanka akwai wanda insha Allah ta'ala zaman yau da gobe za ta dauki saiti ko ba ka bane in kana da karfi tsayayyen namiji ne kai in ka auro mace to za ta zo ta ba hanyar ka shikenan zaka ga ta juya ina fatan kana fahimta idan kuma ba ka da rauni in kuma kana da rauni watakila ta juya ka ta mai da kai yanda take akwai wannan sannan kuma watakila kana neman mai kaza sai ka samu kaza din ba yanda kake so can ba to sai ka auna ka gani zaka iya managing ka fita ta sai ka karbe ta haka wannan duka dalilai ne da zai sa kai hakuri da wasu abubuwan da ka samu wasu abun da ka rasa kuma kai hakuri amma ni na sani ko a ina kake ko a ina kake tunda ni na san kai dan Najeriya ne insha Allah tabaraka wa ta'ala na san baraka rasa mace mai addini ba idan kuma baka samu ba ka zo zan baka in Allah ya sada insha Allah ta'ala ka zo amma fa sai mun caje ka sosai kuma maka bincike daga da waje ba a sama maka masu addini suna nan bayan Allah na kware wallahi kuma gangariya ba wai jagajaga ba masu san Allah masu ibada ko baka bakani ta tun ta ibatun abidatun hayatun sayyibatin wa abkara amma na tabbatar in dai ba tashaddudi ne da kai ba kuntatawa ka san akwai masu tsanani yawa masu tsanani shi komai sai kure shi kuma ba kure yake ba to sai ka gyara Allah ya taimake mu Allah ba mu nasara zaci shi ma wannan tanyar wato bai turo mana yace malam barka da yamma ok mace ce tace ta gama jinin al'ada tana yin kwana 8 ne amma da ta yi kwana 7 sai ta ga alamun daukewar jinin sai ta yi wanka kafin alfijir amma kuma ta manta ba ta yi niyya ba sai da gari ya waye wajen karfe 12 ma to wai yaya azumin ta yake ai ita niyya malama Allah miki albarka ai tunda kika je kika watsa ruwan nan kika yi wanka kin san kin gama al'ada daga nan niyya ta shiga aji dan ga wani zai tambaye ki to yanzu da kika yi wankan nan me zaki zaki ce azumi zaki kuma tunda kika je kika yi sahur ai niyya ta shiga ai niyya ba sai an ce nawaitu kaza 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 ba aikin ki ya nuna misalin kin yi niyya yanzu kamar mutum ne ya ce maka wai ai yazo sallah ya manta bi niyyar sallar azhar ba ko la'asar to ai tunda ka taho daga gida kai alwala ka kama hanya ka taho ba kasuwa ka tafi ba filin bal ka tafi ba ko dandalin majalisa ka tafi ba sai ka taho masallaci da ka zo masallaci kai nafila ka zauna to me kawo ka ai niyya ta riga ta kullu ai daga tahowanka daga yin alwalar ka niyya ta riga ta kullu an-niyyatu mahalluha al-qalb niyya mahallin ta zuciya ne so azumin ki yana nan baki da wata matsala kan azumin ki baiwar Allah wannan mata hanyar WhatsApp ne wata baiwar Allah ne ta aiko mana daga gungwar gwammacha tace Allah kara malam lafiya da nisan kwana tambaya ta anan ita ce tace ta kasance tana yin karatu alqur'ani gashin ta abude majici tana karanta qur'ani gashin ta abude amma kuma mahaifiyarta ta ce mata ba kyau shin akwai wani lissi to masha Allah na farko dai shi Qur'ani littafi ne da yana buƙatar kamala lokacin da za a karanta shi ana buƙatar nutsuwa lokacin da za a karanta shi kuma magana Allah ne dole a girmama Ubangiji tabaraka wa ta'ala lokacin da za a karanta shi abinda mahaifi yake ta gaya miki ko da ba ta baki nafsi ƙarara ba amma ya kamata ne a ce za ki karatun Qur'ani za ki gana da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ki lullube kanki wannan ababin ya kamata ne amma da za a ce ki karanta Qur'anin haka baki rufe kanki ba, bara a ce kin aikata haramun baka yi. Kai ko tsarara mutum yake yana kwance yake karanta Qur'ani, ai yayi karatun nan sai yayi, sai dai idan ka lura da girman Qur'ani da darajar Qur'ani da girman Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda dan shi kake yi, sai kaga ya kamata a ce ka samu kamala. Yanzu a ce mutum ya zo ya kwabe zikidar daga shi sai komai babu a jikinsa, ya dauki Qur'ani yana karantawa, ai kaga ko ba a baka wata aya ba ko hadisi sai kaga kamar bai kamata ba. Ni dai a yanzu ni da nake bada fatawa ban da nassi kararar da zan ce miki haramun ne bai halatta ba ki haka, ban sani ba ko nan gaba insha Allah bincike in yasa na ci karo da wani ilimi to zan gyara insha Allah. Amma dai ina tare da mahaifiyarki da tace bai kamata ki haka ba, ya kamata a samu kamala lokacin da za a karanta Alkur'ani, kuma kun ga gashin kudin nan ga yadda yake gashi nan ana bukata a rufe shi. Duk da cewa babu takurawa, idan mace tana cikin la'alla ɗakinta daga ita sai ita ba kowa, tunda ba wanda yake ganinta, ba fa haramun ba ne idan ta karanta Qur'ani gashinta a buɗe, ku fahimce ni, ba haramun ba ne. Amma in ana maganar ya kamata to a ɗan lullube kai, Allah ya gane da mu. In kuma mun samu wani ilimin bayan wannan daga baya za ki ce amsa insha Allah. Wannan ya ce assalamu alaikum, malin tambaya ta anan, idan mutum yana da dukiya mai yawa kuma bai san adadinta ba, zai iya kintata ya fitar mata da zakka? Na'am, ashe ka ji akwai wanda suke da dukiyar ma ba san adadinta ba. Allah ƙara arziki mai albarka. Na'am, tunda baka san adadinta ba sai kai kintata, amma ban sani ba ya za a ce mutum bai san iya adadin abin da ya mallaka ba. In dai ya sa kansa ya san adadin abin da ya mallaka, zai yi ka ɗauki ma'aikata ka biya su kuɗi su yi maka lissafi, ɓangaren motocin haya guda nawa kake da shi a rubuta ma, gidajen haya nawa kake da shi a rubuta maka, kamfanoni nawa kake da shi a rubuta maka, gonaki nawa kake da shi a rubuta maka, business da hannun jari da kake da shi a ƙasashe da nan gida Najeriya da na waje a rubuta maka. Ni ina ganin in dai mutum ya yarda zakkan nan ibada ce kuma zai yi ta don Allah, to sai ya sa ma'aikata su yi masa lissafi, a ba da accurate lissafi na daidai. Kar a zo saboda harkar Allah ne sai a rinka yin ta gaja-gaja ba tare da ana kulawa ba. Yanzu da gwamnati ne ta ce za ta baka wani tallafi ko wani abu makamancin wannan, ka ba da estimate exactly abin da ka mallaka, saboda shi ne zai nuna wato iya abin da kake da shi a baka kaza. Ina jin da za ka tsaya kai wannan lissafin. Na'am, idan lokaci ya yi baka iya ganewa ba za ka iya kintata, amma kai kintatan ka ji tsoron Allah, don zai iya wani wajen kintatan ya kintato kaɗan. Amma ni in fatawa zan bayar, lalle ne ka sani yana cikin wato prerequisite na ita zakkar da za ka yi, ka zaunar da kanka ka samu ma'aikata ka biya su kuɗi su yi maka lissafi. Ko da yake dai ba kuɗi ne da ni ba, amma sai nake ganin ai za a iya lissafawa gaskiya, adadin dabbobi, gidan gona da kake da shi, gidajen biredi, gidajen wane ne da mai kake da shi, duka wallahi za a iya fitarwa a lissafi. So ya kamata a yi lissafin a fitar, dan kada ka je kiyama Allah ya kama ka yana bin ka bashin wata dukiyar baka cire mata zakka ba. Shine abin da nake yin jiye maka tsoro. Wannan tambayan daga Instagram ne, shafin Arewa, wani ya rubuto tambaya, Allah ya ji kan magabatanka. To madallah, Allah ya kare ka da sharrin masu sharri, amin. Mala, idan mutum yana aikata wani aiki na ibada kuma aikin a shari'a daidai ya yi shi, amma kuma ba tare da ya karanta a wani littafi ba, to yaya matsayin aikinsa? Ba laifi, aikinsa ya yi tun da dai ya yi daidai ɗin. Daman ba duka ne kowane daidai kun mutum zai iya buɗe babban littafi na shari'a na ilimi ya je karanto abu ya gani ba, amma ana iya jin wa'azi, kana iya ganin wasu suna yi, Allah ya datar da kai ka kwafa ka yi daidai. Ina fatan kana fahimta. Za ka iya haddace wata addu'a kai ma jinta kai a rediyo ko a bakin wani malami, ba zuwa kai ka buɗe littafi ka karanta ba. Wataƙila aikin hajji baka je ka buɗe kitabul hajji na cikin littafai ba, amma dai ka je an ɗan maka training, ba zuwa kai ka buɗe littafi ka karanta ba, ko ka bi wanda suka iya kuka je kuka yi. Duk wannan aikinka za a ce karɓaɓɓen aiki ne, ba za a ce ba karɓaɓɓe ba, aikinka mai kyau ne insha Allah tabaraka wa ta'ala. Sai dai yana da kyau a yi ilimi kuma a san Allah, hukuncin Allah a cikin duk abin da za a yi. Kuma da Allah mallan addu'ar istikhara a cikin sallah ake yin ta ko a fili? To kamar yaya a cikin sallah ake yin ta ko a fili? Allah ƙara mallan lafiya. Kana nufin a cikin sallah ko a wajen sallah kenan ko? Istikhara idan mutum ya yi tahiya, ya gama tahiya kafin ya sallama, sai ya karanta ta. Addu'ar istikhara addu'ar da ake ba wa Allah zabi. Idan mutum ya sa wani abu a gaba, yana so ya yi amma bai san wannan abun alheri ne gare shi ko ba alheri ba, sharri ne gare shi ko kuma alheri ne, amfaninsa ko rashin amfaninsa, zai ba wa Allah zabi. To in ya yi raka'a biyu, manzo Allah ce kai sallah raka'a biyu, idan kai raka'a biyu sai ka karanta wannan addu'ar istikhara, tana nan cikin hisbul muslim. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجلي وعاجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي وعاجلي، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وأنا إتشاء أدور استخارة الولد جابر بن عبد الله ألا مسر عما فمتن ذي جيت دي أغمى تهيا ذي باو ألا ذاقي أشكنت متن ذي فدي بكاتسا. إن كنت تعلم أن هذا الأمر سيك فدو بكاتر أوليني ذاك إيبا كسوان لما تبع الهيني يكوبا الهيري با كاسوانشيني ذاك فارا بكساني بأكوى الهيري كوبا الهيري با ما شني ذاك سيعانا مكا أشابا تشيكو كي كنا فيب بكساني با كباو ألا ذاقي watakila za ka je wata ƙasa ne business sai ka ba wa Allah zaɓi. Amma neman ilimi ba a yi wa Allah istikhara. Ko mutum zai gina masallaci ba sai ya yi istikhara ba. Za ka taimaki wani da miliyan 100 ba sai ka yi istikhara ba. Za ka yi wani abu na alkhairi ba sai ka ba wa Allah zaɓi ba. Dama akwai abin da yake alkhairi ne sirf an riga an sani, to wannan ba sai ka ba wa Allah zaɓi ba. Sannan wajen istikhara kada mutum sai ya riga ya ba wa kansa zaɓi sannan sai ji. Yanzu kamar misali yana neman yarinyarsa, ‘yar budurwa zai aura. Sai da ya gama mutuwa da ƙonewa a kanta, ya gama mata hidiman duniya, ya kai mata kuɗaɗe, yana ta kullum ana ta waya, ya ce in ba ita ba sai rijiya kaza kaza kaza, shi ya gama zakunsa, shi wallahi bai taɓa ganin mace ba in ba irinta ba. Duk ƙaryar nan da samari suke maƙaryata in ana neman matar aure, duk yayi ya gama. To sai daga ba mutum ya ce wai zai istikhara, to ka riga ka yi wa kanka zaɓi. Ai, ana yin istikhara ne lokacin da ka shiga baka sani ba ko kai ko kar kai, to sai ka ba Allah zaɓi. Kuma alamun istikhara ta karbu sai kaga kana son abun, kuma kaga alhairai suna ta yaduwa akan abun. Alamun istikhara banka ba Allah ya nuna ya karba maka amma abun ba alheri bane, zaka ana samun matsaloli, ana samun matsaloli, kuma zaka ji abun yana ta fita a ranka, ka ji abun yana yin baya baya. To ka hada kayanka kai gaba kenan. Addu'ar istikhara da kai Allah ya karba wannan abun ba alheri bane. Amma mutum ya riga ya gama zabin sa, to da mun tun da ka riga ka gama zabi shikenan, ai baka ba Allah chance mai zaɓa ma ba. An gane ko Allah gane da mu? Allah ranma insha Allah ta'ala za mu dora a kan aya ta 45 a cikin suratul anbiya. Muna karanta kissar annabi Ibrahim da shi da mutanensa lokacin da yake tambayan su abinda suke bautawa na gumaka. Na'am malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
نعم.
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
الله يعني من بياني شوى حقيقة من باوى النبي إبراهيم الشريعة كما يدى مكي بياني من قبل tun kafin wato ya zama annabi ko tun yana yaro ko kuma tun kafin annabin Musa da Haruna. Kuma mu muke sane da shi dangane da mu'amalolinsa da harkokinsa sha'aninsa. ku tuna yayin da annabi Ibrahim yake gaya wa babansa da mutanansa menene waɗannan mutum-mutumi gumaka da kuke musu bauta kun kafu akan su kuna musu bauta menene wannan yana so ya ga cancantar a bauta wa waɗannan abubuwan ko rashin cancantar su kalu sai suka ce masa mu ba wani abu ya sa muke musu bauta ba wajadna aba ana laha abidina ai mun tarar da iyayenmu ne suna yi wa wannan gumaka bauta kenan anan daga cikin hujjojin da mushrikai ko kafirai ko wanda suke kambata suke bayarwa suna ba da hujja cewa ai mu mun tarar da iyaye da kakanni suna yi ba da hujja akan na tarar da iyaye da kakanni suna aikata abu ba dalilin halaccin wannan abun bane saboda zai iya yiwa babanka ya aikata abin da yake ba daidai ba zai iya yiwa mahaifiyarka ta aikata abin da yake ba daidai ba amma daidai shine ka bi abin da Allah ya ce ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa wannan shine abin da suka yi ba da amsa wa wato Ibrahim wannan yana nuna hankalinsu gajere ne kwarai da gaske kuma ba su da basira saboda haizu wato kalladu fi'la abaihim sun yi ta kalidancin wato aikin iyayensu biduni tadabburin aw tafakkur ba tare da sun yi tadabburi ko sun yi tunani ba suka gaya wa Nabi Ibrahim ai mu iyaye muka gani yanzu kawai dan kun ga iyayenku suna shirka suna tsafi sai ku zo ku zama mushrikai ku zama matsafa to shine Annabi Ibrahim shi ma ya mayar musu da amsa take qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin yace haƙiƙa kun kasance ku din da iyayenku kuna kan bata mabayyaniyar bata da ku da iyayen naku gabaki daya kuna kan bata bayyaniyar bata ba wani abu ne koyayye ba a fili kuna kan bata ne laqad kuntum antum wa aba'ukum alladhina wajadtumuhum ya'buduna hadhihi al-asnam iyayen da kuka tarar suna bauta waɗannan gumaka wallahi kuna bata da ku da su gabaɗaya fi dalalin ajib bata mai ban mamaki kwarai da gaske kuma ba ku da dalili ba ku da hujja ku saba wa Allah ku ce babanku ne kuka ga yana yi ku saba wa Allah ku ce iyayenku suka yi kuka ga suna yi wal batilu la yasiru haqqan bi fi'l al aba'i lahu barna bata zamantowa gaskiya dan iyaye sun aikata dan iyaye sun aikata wani abu na kuskure baya maida wannan abin ya zama daidai yan uwana zai iya yiwa iyaye suna da daraja suna da matsayi suna da daukaka amma fa dan sun aikata abin da yake na kuskure ne wato darajar su ta kasance wasu iyaye baya maida wannan abin ya zama daidai shi yasa yace da su laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin da ku da iyayen naku lalle kuna kan bata mabayyaniya to daga nan fa Annabi Ibrahim ya fara samun matsala da waɗannan mutane saboda za su fara fafatawa da shi yayin da Annabi Ibrahim ya fuskance su da wannan al-hukmul bayyin sariha hukunci da ya fito fili dalla dalla kawai sai suka fara maida masa martani me suka ce masa malam
qalu ajitana lil haqqi am anta min al-la'ibin
نعم
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين
باين سنجي أما سوانا مغانا ياكم المير مستدى مرتن سيسة كفارة تنكارا سشيما بس قالي شبشي النبي إبراهيم قالوا suka ce da shi ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin wai ka zo mana da gaskiya ne ko ko wasa kake yi ne wai da gaske gaskiya ka zo mana da ita ko ko wasa ka zo mana da shi ya ibrahim ajitana ya ibrahim bil haqqi alladhi yajibu alaina ittiba'uhu ka zo mana da gaskiya da dole ne mu bi ta ko kuma kai kana cikin al-la'ibin al-lahin الذين يقولون ما يقولون بقصد الهزل والملاعبه كان cikin masu wasa da wargi wanda suke fadan abin da suke fada ta hanyar wargi da wasa wannan tambayar yana nuna mutanen nan sun fara kaduwa a aqida su kenan. Ah, ku da shekara shekaru kuna kan bauta kuma kanku, dan wani yanzu ya muku magana ya ce kaza, ai sai ku ci gaba da abin da kuke yi kenan. To amma yanzu ya raba musu hankali, sai suka ce ah, gaskiya ka zo mana da ita ko wasa ne? Ah, to kenan wannan yana nuna su kansu ba su da garantin abin da suke kai gaskiya ne kenan. Tunda daga zuwa kana aikata abu sai wani yayi challenge ɗinka, sai ka ce ah, dan Allah da gaskiya kake yi ko da wasa kake yi? To wannan ya nuna baka da certainty, kai kanka baka da wani kwanciyar hankali da nutsuwa da gamsuwar abin da kake aikatawa cewa daidai ne. Sun samu tazazzu na aqidarsu, sannan sun samu shakka abin da suke kai. To amma ka rabu da aqidar bin iyaye, duk wanda ya makale da al'ada cewa ni iyayena na tarar suna wannan al'adar ko wannan addinin, to yana da wahala a tumbuke shi daga kai. To wasu suka ce wannan tambayar sun masa tambaya ne ta inkari, mana musanta masa suke, ba wai dan sun yarda da abin da ya faɗa bane, ba wai dan ya raba musu hankali bane ba, kuma ba su yarda cewa iyayensu akan ba ni sunan shi akan bata suke ba. Haka wasu malamai suka faɗa Allah musu rama, amma Annabi Ibrahim ya musu raddi, ya maida musu martani cikin nutsuwa, ya ce qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala zalikum min ash-shahidin. Yace ubangijinku ba ba waɗannan gumakan su ne ubangijinku ba, gunki ba Allah bane, gunki bai cancanta abota masa ba, itace bai cancanta abota masa ba, dutse bai cancanta abota masa ba, rana bata cancanta abota mata ba, wata bata cancanta abota mata ba, Allah shine ubangijinku. Qala bar rabbukum, lallai ubangijinku wanda ya cancanta ku bauta masa shine rabbus samawati alladhi fatarahunna, ubangijin sammai wanda ya halicci samman. Wa ana ala zalikum min ash-shahidin, kuma ni ina cikin masu shaida akan wannan. Wannan ita ce amsar da Annabi Ibrahim ya ba su, wato shi yana da garantin wa ya cancanta abota masa shine rabbus samawati. Yace ba wasa nake yi ba, lastu hazilan fima aquluhu lakum wa innama ana jaddun kull jidd fi ikhbarikum anna Allah ta'ala wahdahu huwa rabbukum wa rabbu abaikum. Ni da gaske nake yi, ba wasa nake ba, dan in muku bayani cewa Allah shine ubangijinku kuma shine ubangijin iyayenku, wannan iyayen naku da kuka suna aikin bautar gunki, su ma akwai ubangijinsu, kuma shine rabbus samawati wal ardi, fa huwa alladhi khalaqahunna wa ansha'ahunna, shi ya halitta samai shi ya ifada halitta su da abin da ke cikin su na halitta gabaki halittu gabaki daya da kudurarsa cikakkiya wanda ba wanda ya sai gagar Allah. Kuma ni ala dalikum min ash-shahidin wa ana ala anna Allah ta'ala huwa rabbukum wa rabbu kulli shay min ash-shahidin, akan cewa Allah shine ubangijinku ubangijin komai, ni ina cikin masu shaida. Alladhina yasiquna fi sirqi ma yaquluna, cikin waɗanda mutanen da suke da aminci sun yarda da abin da suke faɗa, ba maganar wasa. Sannan ya daɗa ƙarawa bayan wannan zance, ya daɗa ƙarfafawa, ya ce ga abin da ya kamata ku bauta, Allah ya kamata ku bautawa. Sannan kuma ya gaya musu hukuncin da zai yi wa waɗannan allolin nasu. To wa'azi ya fara zafi kenan, in kun lura da sanyi ya fara Annabi Ibrahim, kuma haka ake so mai wa'azi in zai fara yin wa'azi ya ja mutane a hankali, mutane sai an tafi da su a hankali a cikin nutsuwa, ko da ka fahimci abin da suke kai na ɓata ne. Yanzu kaga abin da mutanen suke ciki mallan shirka ne tsantsan, bautar gunki ko shakka babu shirka ne. Amma ka duba farkon da yazo zai musu wa'azi, ce mai ma hadhihi tamasilu lati antum laha akifun, menene ina suke waɗannan gumaka, waɗannan menene waɗannan abin da kuke ku kasance kun kafa akan su kuna musu bauta, menene wannan? Kamar bai sani ba, kuma amma ya sani, suka bashi ansa, shi ma ya dada ba su ansa. to duk wanda yazo yin wa'azi ya tarar da mutane akan kuskure yana zuwa kurin ya rufa su da bala'i to ba za su mance shi ba wallahi ko a gidanka ne ko ƴaƴanka da matanka ne kaga suna aikata laifi baka yi hikima wajen hana su aikata laifin da suke ba to zaka yi waye gari baka da nauyi a wajen su saboda ɗabi'ar ɗan adam dole idan za a gyara shi yana kan kuskure wato yana buƙatar a bi shi a hankali sai sa da yawa wani lokacin akan samu ƴan uwa ƴan gaba dai gaba ne ƴan ta mutu ta kone gaba ke dai a murkushe ba daidai bane ba a yin addini a haka kuma ba a yin da'awa a haka ba a yin karantarwa a haka dole mutane suna buƙatar a ba su grace na lokaci na tunani kuma a yi musu a hankali kai kar ka manta cewa lokacin da kake kiran wani zuwa ga alkhairi akwai kuma mai hana shi wannan alkhairi shedan sai ka gaya mutum alheri ta haƙi sai shedan ya zo sai ya fassara wannan abin ce ka gani ko baya son ka ka gani ko maƙiyinka ne ka gani ko fada yake da kai ka gani ko wannan ɗan rigima ne ka gani ko kaza kaza kamar yadda da yawa abin da yake faruwa kenan in an faɗi gaskiya an yi bayani sai shedan ya juya wannan gaskiyar da aka yi bayani sai a mai da wannan gaskiyar ta zama wani abu na daban alhali shi ne gaskiyar so yake a gyara to mai wa'azi gaskiya yana buƙatar ya samu nutsuwa yana buƙatar ya samu ilimi yana buƙatar ya samu gogewa da experience shi yasa malamai sun ta rubutu akan usulul da'wa ya yi kamata mutum ya wa'azi jama'a ba kowa ne yake zuwa ji wa'azi ba don aiki ne wanda yake jihad aiki ne mai wahala aiki ne na ilimi yana buƙatar tunani wa'azi yana buƙatar basira da'wa tana buƙatar sanin ya kamata tana buƙatar hangen nesa tana buƙatar shawarwari daga manya tana buƙatar shawarwari daga na gaba kada mutum ya kalli abu yanzu kawai ya fasa shi a'a kai tunanin bayan shekara kaza me zai jawo in nazo nayi kaza din to me zai haifar koda wannan abun da nayi din daidai ne a yanzu to amma me zai iya biyo baya duka wannan akwai bukata kun ga annabi ibrahim ku lura wannan kissar ta sa akwai wa'azi a ciki sosai wallahi iyayensa fa bauta gunkin nan suke jama'ar da Allah ya turo shi a garinsa akan harkar gunkin nan suke kaga mu ai da sauki ma alhamdulillahi ana ƴan wa'azukan da karanka a cikin ƴan musulmi ne ina ga Allah ya jefa ka cikin tsakiyar mushrikai masu bauta gunki ba su yarda da Allah na gaba kai kana ganin akwai wani Allah da ake bauta masa su ba su yarda ba ba su gamsu ba yaya za ka yi musu wa'azi kaga maganar faɗa da doke-doke ba ta taso ba zage-zage ba ta taso ba da yawa akan samu wasu masu wa'azi sai mutum ya zo ya ɗauki wani usulubi na wa'azi wanda yake ba daidai ba ne ka zo garin mutane ka same su suna kan kuskure ba daidai ba ne duk ka haɗa su ka nuna musu duk 'yan mutane to ka zo yi musu wa'azi don ka jawo su kuma ka ce 'yan mutane su farkon wa'azin ka ce a duk 'yan mutane ba mamaki ma har da kiran suna ba mamaki har da ma sa alama ya kafiran gari kaza ya arnan gari kaza kuma su sun ga suna sallah sun ga suna azumi sun ga suna zuwa aikin hajji su sun ga suna kaza amma ka samu bambancin fahimta da su akan wani abu wanda wani abun da suke su a ganin su addini ne kamar yadda kake ga kana da malaman ka da suka dora ka akai su ma suna ganin akwai malaman su da suka dora su akan wannan abun to ka zo haduwan ku na farko ba san ka ba kurin ka ce musu duk 'yan wuta ne kuma za su iya su yi lissafi yanzu da iyayenmu da mu da muka yi shekaru kaza duk wuta ne to wallahi ba su taɓa fahimtar ka ba da haka masu wa'azi gaskiya suna buƙatar su rinka samun semina da workshop ko ba ka bane bane wato da ya kamata a ainihin wato ana warsha ana koya mutane kuma komai da kuka ni wallahi ilimi ne wallahi mala akwai wanda sun fi mu sun yi karatu sun yi zurfi sun kware akan wannan abin da ake buƙata mu je mu karanta mu ga me magabata suka yi yanzu dai ga annabi ibrahim bayan ya gama wa'azi na rarrashi kuma su ma sun zo sun maida masa wani martani to sai ya fara kuma ya fara ɗaukan zafi kuma wannan zafin da annabi ibrahim ya ɗauka a daidai biginansa ne kagan ka lura sai dai musu magana ɗaya biyu uku kuma Allah ya san lokacin da aka ɗauka to yanzu kuma zai fara yin zafin shi zafi ana yin sa a lokacinsa akwai kuma lokacin da sanyi ake yi to mu je malam mai Allah ya ce
بعد أن تولوا مدبرين
تو
فجعلهم جذالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
يعني هكا النبي إبراهيم bayan ya musu wannan bayani sai ga mutanen nan fa su fa sun yadda fa waɗannan gumakan fa su ne alloli. Yanzu kai musulmi ne ka yadda akwai Allah mai ciyar, mai bada ci, mai bada sha, mai bada kaza, mai bada kaza. To su waɗannan mutane wannan gumakan su suka yi imani da su cewa su suke yin kaza. Kuma wallahi kar ku yi mamaki, Allah ya mun taba zuwa wa'azi a nan Kano, a jihar Kano, a ɗaya daga cikin wasu ƙauyuka, wa'azin maguzawa ne a Sumaina. Muka shiga can cikin daji, muka tarar da wani ba maguje ba, haushe ne ya fi mu iya Hausa, ya haife mu ya jikoki da mu. Muka yi wa'azi cewa ya karɓi musulunci. Ya ce a'a, shi dai ba zai karɓi musulunci ba, amma ga 'ya'yansa nan mu tallata musu, duk wanda ya karba shi kenan, shi ba zai hana ba, da 'ya'yansa da ƙannansa da waye, gashi nan kusan garin gaba ɗaya da jikokinsa ne 'ya'yansa ne. Muka ce kai me yasa ba za ka abin nan ba? Ya ce a ku dai ku je ku wa'azanku. Ai wa'azi tun lokacin Sarjauna yaro muna jin sa, Bahaushe ne tar a nan Kano fa. Ka san ana cewa Kano duk inda duk da abin da ka zama ka zo an fi ka ko? To in ka zo da maguzawa ma an fi ka. Muna da maguzawa na fitar hankali a Kano. Duk wannan masallatai da kuke gani da wa'azi da karatu da kuke gani, akwai inda ka shiga a Kano, a jihar Kano, billahi al'azim malam baka dauka a Kano kake ba, maguzawa ne Hausawa ƴan Kano ƴan asali za su iya fitowa, wani ya zama gwamnan Kano, wani ya zama kaza din Kano, wallahi tushe ne asali da su aka yi Kano, amma wallahi ba musulmi bane. Kaga wannan yake nuna akwai buƙatar a fita, in an gyara birni a fita a je ai wa'azi a kira waɗannan mutane. Abin da nake so na kai ku gare shi ne, abin da na gani na ban mamaki, sai shi wannan dattijan sai ya nuna mana, ba ma gudan, sai ya nuna mana wani dutse kamar dutsen nika haka yake, duka girmansa ba zai wuce faɗin hannuna din nan ba. Ya ce kai yaro, ni ba mai wa'azin yake ba, ce kai yaro kaga wannan dutsen, shi muke roƙa in muka rasa ruwa, in muka rasa kuɗi shi muke roƙa, in muka shiga fari shi muke roƙa, in muka yi kaza shi muke roƙa. Ya ce ga yi can a gindin bishiya, a yanzu haka a ƙwaƙwalwata ina hango wannan dutsen mana kamar dutsen nika. Muka je muka gan shi, muka ga gaba ɗayansa wato ɗan ƙaramin dutse ne bai kaya kawo ba, amma fa yana da bala'in nauyi na fitar hankali. Kai ka ɗauka an ka sunkuya za ka ɗauke shi, billahi lazimu ka sunkuya ba zai ɗauko ba saboda bala'in nauyinsa. A ina rai suka samu wannan dutsen? Ina jin ya yi nauyi ne saboda Allahnsu ne. Me suke masa? Ashe duk lokacin da suka dafa giya burkutu sai su zo su ta sheƙa masa, su ta sheƙa masa gaba ɗaya jikin dutsen nan, giya ce burkutu, ƙudaje ƙudan zarbe, amma fa shi ne Allahnsu, shi suke zuwa su tsuguna su roƙa. A jihar Kano ba wai a wani guri ba, wannan ni da idona na gani, ban sani ba ko bayan shekaru ya musulunta ko bai musulunta ba wannan dattijan, wannan dutsen suke bauta ma. Kaga nan bayan maguzancin sun shiga shirka kenan. Wato shi ɗan adam in ya yadda da abu malam bauta masa yake. Yanzu wani sai zai sa wata bishiya a gaba ita roƙonta, kamar yadda kar ku yi mamakin wannan ɗin. A nan kuma ai muna da mutanen da su ma zuwa suke su je gindin wani kabari suna roƙonsa ko? Wancan dutse yake roƙa, wani kuma an seta masa wani kabari ne, an ce duk wata buƙata da kake da ita to ka je ka roƙi wannan kabarin. To me bambancin mai roƙon dutse da mai roƙon kabarin? Wataƙila ma gwanda dutsen ai kana ganinsa a fili, kana iya taɓa shi, kabari kan baka san ma me yake ciki ba, ko ya diddige ko ya yi kaza ko ya kaza, Allahu ta'ala a'lamu, Allah shi barau kansu sani. To Annabi Ibrahim ya sha fafatawa da waɗannan mutane, ya sha wahala da su, kawai don ya nuna musu ba su kai matsayin Allah ba, ba wai fa don faɗa ba, ba don ya yi jayayya da su ba, no. Sai ce watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirina, na rantse da Allah, ai wa haqqullahi alladhi fatarakum, da haƙƙin ubangijin da ya halicce ku kuma ya halicci komai, sai nayi iya kokari wajen rugurguje waɗannan alloli naku, waɗannan gumaka naku, bayan kun juya kun tafi idinku, in ba ku nan sai na je na mamake su. Anan abin da yake so ya nuna musu cewa idan har allolin ne da gaske, to ni kuma sai na je na mamake su na rugurguje su. To ya za a yi Allahn gaskiya wani ya je ya jiddauke su? Ba fa Allah ɗaya ba. Shi yasa ce asnamakum, ba sanamakum ba, asnam jam'i na sanam. Ku lura anan annabi Ibrahim ba ya yi ne da niyyar faɗa ba, duk da ya yi amfani da kalmar mai tsauri, amma yana so ya nuna musu in har waɗannan alloli ne kuke bauta musu da gaske, to la'aqidanna asnamakum, sai na yi musu kaidi, sai na rugurguje su. Abinda ake nufi wato da al-kaid, kaidi a Hausa ana cewa kaidi, shine al-ihtiyalu fi ijadi ma yadurru ma'a izhari khilafihi. Al-kaidu al-ihtiyalu fi ijadi ma yadurru ma'a izhari khilafihi. Mutum yayi hila, mutum yayi dabara, mutum yayi wayo yazo da wani abin da zai cutar amma da rigar amfanarwa, ya kawo maka wani abu cutar ka zai yi, amma a zahiri kai sai ka ga kamar amfanar da kai zai yi, kamar sabanin cutar wani. Annabi Ibrahim ya yi amfani da wannan kalma la'aqidanna dan ya nuna musu sai ya rugurguje waɗannan gumaka, yana nufin tahtimil asnam ɗin kenan. Saboda me? Ai bai isa kai tsaye ya je ya yi musu abinda zai musu ba, dole sai ya yi hila, sai ya yi husnul tadbir, sai ya yi tsari. Ka ji malam? Ba a yin abu da ka. To annabi Ibrahim kuma ya zartar da alkawarin da ya yi, ka san hilar da ya yi? Sai ya yi dabara a lokacin da suka tafi wani taronsu na idi. Sun tafi taronsu na idi, ya yi amfani da wannan dama ba sa nan, tunda in suna nan ba zai yi je ya rugurguje su ba. Kaga kenan anan ana nuna maka ko wani abun za ka yi ya kamata ka zama mai tunani, kana kokarin isarwa da mutane gaskiya, karka je gagagagagagaga haka. No, akwai bukatar lissafi, akwai bukatar tsari. Ka duba fa ko ƙarya ce ake so a yada mutane a duniya, ana mata kwalliya a mata ado don ta samu karbuwa da wuri, yaya kai da kake tallata mutane gaskiya haka za ka ɗebo ta ba kamar shimfiɗa ba? Ba daidai ba ne. Annabi Ibrahim ya san yana da rauni, saboda ba yi da mutane, kuma ba shi da ƙarfi, kuma mutanen nan sun fi shi ƙarfi, bari ma mahaifinsa ma yana cikinsu, ya je haka kawai ya je rugurguje musu allolinsu ga gaba da gaba? A'a, sai da ya bari ba sa nan sun tafi taronsu na idi suna harka, ya je duk. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un, ya je ya sassare su, ya gutsutsura su, sai ya bar babba daga cikinsu, la'allahum ilayhi yarji'un, wai ko sa dawo zuwa gare shi, sa dawo zuwa gare shi su tambaye su, kai babban Allah waye zo ya bubbuge kananan nan? Ka duba hikima da yi. Kalmar juzaz ana nufin alqita as-saghira, malan zuwa yayin da magirbinsa ko gatari ya faskare wannan gunkin, ya gutsure hannunsa, ya gutsure kafarsa. Ina fata ana fahimta. Ya yi ta musu alqasru, ya sare su, ya yanka su, malan ya mai da su kamar itatuwa, tari guda, daki guda, guri guda, duk gumaka ne ake musu sallah, ake musu wannan ibada kai. Duk ya sassare su gaba ɗaya. Malaman tarihi suke faɗa da tafsiri, suka ce da ya gama mammake su gaba ɗaya da ɗan makamunsa, sai ya ɗauki ɗan gatarin sai ya rataya a wuyan babban gunkin, ya ce in sun dawo su tambaye ka waye. Allahu akbar. Wato annabawa Allah yakan ba su basira. Kaga anan kaɗai wa'azi ne, wato yana so ya musu wani wa'azi ne wanda da kansu za su tabbatar abin da suke kai ba daidai ba ne. Na farko dai waɗannan duk da ya bubbuge su alloli ne, yaya aka yi Allah ya bari aka bige shi? Ka ji ɗaya? Na biyu kuma shi ne yayi haka ya rataya masa magirbin ko gatarin ne da ko abin da ya amfani shi wajen buge shi dan ya nuna musu wautar hankalin su to tunda waɗannan alloli ne kuma wannan shine babban su ko to ga gatarin nan in kun zo wata kila sai ku ce shi ya sassare su haushi yake ji ana yi wa wasu bauta ba shi ba sannan abu na biyu an duk tsiyatun da Allah ne ya kamata ya san waye wannan aikin zai musu tambaya shikenan فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ارمى نيفر
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يقول يقال له ابراهيم
شكرا سيغاس سندداو سنداو kawai sai suka shiga wajen bautansu tunda wurin bauta ne daman dole za a ci suna zuwa mallan sai suka ga an yi barna an yi ta'adi an sassare su an kakkarya su gaba daya kuma ga abinda aka yi amfani wajen kakkarya sun a wuyan babban tumefan قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين مالك كجي أرننشي كجي كافرشي تذكر شيء دون دي أيكة حكا قوات النام قالوا لنام تتبس هنا تكين الظالمين من فعل هذا بآلهتنا دون دي أيكة وأنن قالوا لنام tullalle yana cikin azzalumai to wannan wace irin magana ne zaku ce wai wanda ya kaza wa allolin ku yana cikin azzalumai sai wani yake cewa ko suka cewa ai sami'na fatan yadhkuruhum yuqal lahu ibrahim ai ko mun ji wani mutum yana aibanta su wani matashi yana ambatan su yana aibanta su yana sukan waɗannan alloli naku sunan sama ibrahim annabi ibrahim ya musu wannan ne dan ya nuna musu cewa waɗannan alloli da kuke bauta musu ba alloli ne ba na gaskiya itatuwa ne kurin na banza kuke bauta musu kuma ba za su iya kare kansu ba ballanta na su kare ku Allahn da bai isa hana asara masa gatari ba shine zai kare ka Allahn da bai isa hana a rugurguje shi a kai shi a zuba shi a wuta a kone shi ba shine zai maka kaza zai maka kaza ya zai zama khaliqu ya zai zama mahalici ya zai zama qadiru ala kulli shay a lalle in kuna da hankali ya kamata ku gane waɗannan ba su cancanta a bauta musu ba to abinda za mu ci gaba da shi insha Allah ta'ala tsakiyar kissan kenan gobe in Allah ya taimake mu za mu dora insha Allah a ƙarshe ina kira ga ƴan uwa da kuma nasiha in kullu azumi ya zo ƙarshe yau 19 ga wata gobe 20 so mun zo kenan goman ƙarshen ramadan jama'a goman ƙarshen ramadan na roman watan ramadan ne alheri lagwada samun garabasa rahama tuba samun gidan aljanna da yafiya da yantawa ga mutane daga wutar jahannama galiban ana samu ne a goman ƙarshen ramadan abin da yake kanmu ya ƴan uwa musulmi a wannan goman ƙarshe a ƙara zage dantse dan an fara tafiya za a yi sallama da wutar ramadan yau kamar yau muka fara ramadan yau azumi wata azumi 19 gobe 20 so ana shirye-shiryen fara tahajjudi ke wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ay tahajjud ay sallar dare ay bacci a tashi a yunkura ay tabugawa ay tafafatawa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam idan irin wannan goman karshe sun zo aka ce shadda mi izarahu wa ayqadha ahlihi yana tightening belt dinsa yana daure kugunsa yana kara himma yana tashin iyalinsa yana tada iyali da daddare jama'a ay hakuri da dogon bacci a waɗannan kwanakin goman karshe jama'a halin da muke ciki muna da buƙatar mu dada komawa ga Allah mu yi amfani da wannan kwanaki na tahajjudi mu yi addu'a mu kori wannan annoba mu roki Allah ubangiji ya raba mu da ita har abada mu roki Allah kada ya maimaita mana wannan fitina. Kada ku kwanta ku yi bacci, ku yi hakuri. Na san muna da matsala da yawa-yawa daga cikin jihohinmu a nan arewa, wasu suna cikin wannan lockdown din, an hana zirga-zirga, an hana sallah, an hana abin da sallah a masallaci, an hana jami'i, an hana kaza, an hana kaza. Mun san ana ce wannan, to kada mu yadda wannan abun ya sa mana rauni. Ko ba a je masallaci aka yi tahajjud ba, a tashi a gida, kowa ya tashi ya yi da iyalansa, wanda bai da iyali ya tashi ya ta fafatawa, wanda ya haddace Qur'ani ya ta karanta Qur'ani mai yawa. Ana son ai karatu mai tsawo, ana so a dade a tsaye, shi yasa aka ce qiyam, qiyamul layl, wanda kuma jihohinsu Allah ya ba su dama za su je su yi, to nurun ala nur. Maza da mata sai a je a tafafata a yi ta roƙon Allah ya yi addu'a. Kada mu yi bacci mu bari wannan dama ta kubuce mana. Akwai daren Lailatul Qadri a cikin wannan kwanaki. Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Lailatul Qadri ya fi wata dubu, shekara 80 da wani abu kana ibada. Dare ɗaya ne idan ka dace kana ibada a ciki Allah ya karɓa, kamar ka shekara 80 kana ibada a ciki Allah ya karɓa. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Wannan Lailatul Qadrin annabi ya fafata ya neme ta, ya ce ku neme ta 21, 23, 25, 27, 29 a cikin watan Ramadan, a cikin odd numbers din, witr din, anan ake nema. Shi yasa aka ce kurin a tashi gaba ɗaya a raya daren, a yi sallah, a yi karatun Qur'ani. Duk wanda ya dace da daren Lailatul Qadri ya samu rahama, za a karɓi addu'o'inka, kuma za a yafe maka zunubanka, za a ma kaza, za a ma kaza. Wallahi kada ka yadda kai bacci a cikin wannan dare baka tare da ka raya shi ba. Asara, iya asara ta kare ga wanda zai kwanta saboda coronavirus ta hana zuwa a yi sallar jam'i. Asara, iya asara ta kare ga wanda zai kwanta ya iya tashi saboda baya zuwa masallaci. Mu yi kokari mu yi amfani da damar da muka samu. Mu yi kokari mu roki Allah, kuma muna roko ga hukumomi har yanzu inda ake da dan sauki-sauki a cikin wannan al'amari, a sauƙaƙa mutane su je su roki Allah. Insha Allahu ta'ala, in mutane sun je sun yi addu'a suka bi ka'idoji, Allah zai karba. Dokokin da ake shimfiɗawa a fita kasuwa, dokokin da ake shimfiɗawa a je meeting ko a majalisa ko a ma'aikata, a yi distancing, a saka mask, face mask, a saka wane ne a wanke hannu, a kafa musu dokan nan su je masallaci. A ce su je masallaci su bi wannan ka'idar. Coronavirus nan ba alƙawari aka yi da ita cewa a kasuwa ba za ta kama ka ba, ko a ofis ba za ta kama ka ba, amma in ka zo masallaci za ta kama ka ba. Amma a bi doka, a bi ka'ida, mai sallah ma ya bi ka'ida, a yi duk abin da ya kamata na kariya da samar da rata da wanke hannu da komai, amma a je a yi sallah, a yi addu'a. Mu abin da muke so a yi addu'a, a roƙi Allah. Tunda dabarar ɗan adam ta ƙare saura dabarar Ubangiji, to a masallaci za a roƙi Allah, a gidaje za a roƙi Allah, mutane su zo su roƙi Allah tabaraka ta'ala. Wala Allah, Allah ya tausaya mana, muna fatan Allah ya tausaya mana. Allah ya yi mana wannan musiba, Allah ya yi mana wannan bala'i. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah sa aljanna makomar mu, Allah sa kuma a fara tahajjudi lafiya, Allah sa a gama tahajjudi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.